وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na Imam Bukhari da ke na rijiyar Zaki a wannan yammaci na Laraba ran Alhamis a yau 12 ga watan Juma'a tsani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi a waɗannan muke karatu a cikin littafin nan mai suna Alwabil Tayyib Marafi'ul Kalim Tayyib wallafar shahararren malamin nan al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. A wannan shine darasin mu na 83 ko da 82 a kuma muna cikin fasili na uku inda Ibn Qayyim yake mana magana ko yake kawo mana abinda aka ruwaito na dangane da zikiri ammatan Allah lokacin da aka tashi daga bacci. A wancan satun mun karanta hadisin Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, wanda hadisi ne yana cikin Sahih al-Bukhari da wasu daga cikin littafan sunna. Hadisi ne tabbatacce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar mutumin da zai farka cikin dare da kuma zikirin da ya zai ambata ya yi addu'a ya nemi gafarar Ubangiji ko ya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa masa addu'arsa, idan kuma ya alwala ya salla Allah ya karbi sallarsa. Shi ne ya ce wa fi Tirmidhi an Abi Umama qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man awa ila firashihi tahiran وذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها. حديث حسن. ونحديث الإمام الترمذي يرويته شتك اللتاف انت الجامع لقى أبو أمامة الباحل صدي ابن عجلان رضي الله عنه يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تشوى من آوى إلى فراشه طاهرا ونجي كنت أتنشن كل الساعة ينامي عليكي وذكر الله تعالى يا أمتي الله تعالى حتى يدركه النعاس حربت يدوكيش لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة ba zai juya ko ya farka a wata sa'a daga cikin sa'o'in dare ba yana roƙon Allah a cikinta alkhairin duniya da lahira illa a'tahu iyyahu fati Allah ya bashi. Ya Tirmidhi ya ce hadithul hasan hadisi ne hasan. Wannan hadisi kamar yadda ya faɗa al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin littafinsa al-Jami' bayan da Tirmidhi Tabarani ibn Sunni da surwaita wannan hadisi. Hadisi ne kamar yadda Tirmidhi ya faɗa yake cewa haza hadithun hasan gharib, hadisi ne hasan gharib, kuma yake cewa an rawaito shi ta wata hanyar daban, an rawaito shi ta hanyar Shahab ibn Haushab an Abi Zabiya an Amr ibn Abata an Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisi kamar da muka ce Tirmidhi ya rawaito shi, Ibn Sunni ya rawaito shi, su rawaito shi ta hanyar Ibrahim ibn al-Ala, ta hanyar Ibrahim ibn al-Ala an Isma'il ibn Ayyash. Isma'il ibn Ayyash ma'ruf sananne ne amintaccen malami ne na hadisi, amma da sanar ruwayarsa ta kasance ba daga malaman garinsu ba sha, to ruwaya ce mai rauni. Idan ya rawaito daga mutanen Makka ko Madina, mutanen Hijaz umuman, to ruwaya tana da launi, wannan ruwaya tana daga cikin ruwayoyin da yayi daga mutanen Hijaz domin malamin su shine Abdullahi ibn Abdurrahman al-Makki kaga mutumin Makka ne malamin sa cikin sanadin saboda haka ruwaya ta zama suna da rauni amma duk da haka akwai wata ruwaya ko wani hadisin da zai iya zama makufin sa wanda shi ya inganta hadisin hadisi ne wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi yana cikin littafin Musnad al-Tayalisi na Abu Dawud al-Tayalisi Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Ibn Majah ta hanyar Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min muslim yabitu ala dhikrillah ko yabitu ala dhikrin zahiran fayata'arru min al-layl wa yas'alu Allah ta'ala khayran min amri ad-dunya wal akhirati illa a'tahu iyyah zaka ji lafazin hadisin kusan yayi kama da wannan lafazin hadisin Abu Umama Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min muslimin yabitu ala dhikrin babu wani musulmi da zai kwana kan ambatan Allah wato lokacin da yazo kwanciya ya kwanta da ambatan Allah zahiran yana mai tsarki wato ya kwanta a cikin tsarki fa yata'arru min al-layl sai ya farka cikin dare ya yas'alu Allah ta'ala khayran min amri ad-dunya wal akhirah ya roki Allah wani alkhairi da al'amarin duniya da lahira illa a'tahu iyyah sai Allah ya bashi kuma daidai da wannan ruwayar ta Abu Umama saboda haka wakila lokacin da al-Tirmidhi ya ce Hassan duk da cewa ya ishara zuwa ga ruwayar shahar hadisi ne wanda yake Hassan li ghairihi hadisin Mu'adh ibn Jabal hadisi ne da shi karan kansa ingantacce ne kuma kamar yadda yake zahirinsa yana nuna cewa abu ne mai kyau ga mutumin da ya tashi kwanciya ya kwanta da a cikin tsahara wanda muka yi magana ta baya alaƙalla ya alwala a irin alwalarsa ta sallah in ya samu ya yi wanka idan da janaba a jikinsa to wannan shi ya fi kamala in bai samu ba to alaƙalla ya yi alwala wudu a wani sallah yadda yake alwalar sallah ya kwanta kuma ya ambaci Allah lokacin da ya zo kwanciya a baya mun karanta azkarun nawa abubuwan da mutum zai faɗa na ambatan Allah lokacin da ya zo kwanciya inda za a zai farka tsakar dare bayan wannan bacci da ya yi sai kuma cikin dare ya juya sai ya tashi in ya tashi ya roƙi Allah alkhairin duniya da lahira to ana sa ran wannan lokacin ya zama lokaci ne na ansar addu'a shi yasa ya ce illa a'tahu iyyah sai Allah subhanahu wata'ala ya biya masa bukatarsa ya ba shi abin da ya roƙa sai hadisi na ƙarshe a wannan fasalin shine hadisin da yake cikin sunan abi dawud yace wa fi sunan abi dawud cikin sunan abi dawud an aishata daga aisha ummu al-mu'minin radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha min al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya farka cikin dare kana yake ce لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر وعيتو تاتشي النبي صلى الله عليه وسلم يا كتنشي لن يفرك بدجري يكنشي لا إله إلا أنت سبحانك باب أبو بوتالة يا سيكي كاثر ككا اللهم أستغفرك لذنبي يا الله إنا نيمن غفرك من ذنوبنا وأسألك رحمتك إنا كما وقمك رحمك اللهم زدني علما ألا تقال من علمي ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني كدك كرك تبدأ يا تابعي كرشي يدني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم كبال وكرامة بوجنك ومن كيني بيوم توتا وانا حديثي كما لدي أبتا Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafin Sunan An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Amal al-Yawm wal-Layla kuma ka ce a cikin As-Sunan al-Kubra haka nan Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya rawaito hadisin a cikin littafin sa Qiyam al-Layl Bayhaqi cikin Ad-Da'awat al-Kabir da malamai da yawa suro ta wannan hadisi na Aisha. Kuma Ibn Hibban ya inganta hadisin da shi da Hakim, Ibn Hajar a cikin littafin sa Ta'idul Afkar yana cewa hadha hadithun hasan, hadisi ne hasan, wa rijaluhu rijalus sahih, mazajen salsalarsa mazajen hadisi sahihi ne ko kuma ragin ruwaya sahihiya, illa Abdullah ibn al-Walid, sai dai wani mutum a cikin salsalarsa da ake cewa masa Abdullah ibn al-Walid, fa innahu musriyun mukhtalafun fi, mutumin Masar ne da malamai suka yi sabani a kansa. To wannan Abdullah ibn al-Walid wanda yake cikin isnadin wannan hadisi, malaman al-Jarh wa at-Ta'wil kamar Ibn Abi Hatim da Imam al-Bukhari sun faɗe shi a cikin littafansu, amma ba su faɗi komai a kansa ba. Ibn Hibban bisa da al'adarsa ya an kawo shi a cikin littafinsa al-Fiqat, amma an samu maganar Dara-Qutni, maganar Dara-Qutni da yake cewa la yu'tabaru bihi, ba a ɗaukar hadisinsa. Sauraka wannan magana tana nuna cewa hadisinsa mai rauni ne, raunin sosai. Aka ce la yu'tabaru bihi, ma'ana ko ɗaukan shi ba za a yi a nema masa wani hadisin da zai ƙarfafe shi ba, shi ne al-i'tibar. Sauraka hadisin ba shi da wani sanadi sai wannan sanadin guda ɗaya, wanda kuma a cikinsa akwai shi wannan Abdullah ibn al-Walid, wanda malamai ba su yabe shi ba ta fuskar iliminsa. Sannan ma aka samu magana ta ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi shi ne Dara-Qutni, ya soki lamirinsa. Sauraka hadisin sanadinsa mai rauni ne. Haka a wannan babin hadisin da ya inganta shi ne hadisin Ubadah ibn Samit na farko, wanda Ibn al-Qayyim ya buɗe babin da shi. Sai kuma hadisin Mu'ad, wanda muka ce zai iya zama makwafin hadisin Abu Umama, wanda shi bai kawo shi ba, amma hadisi ne shi ma yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Ibn Majah, wanda da shi ya kawo da ya fi dacewa a kan wanda ya kawo ɗin, saboda shi salsalarsa tana da kyau. Kuma abinda shi wannan hadisin na Umama yake faɗa shi ne wancan hadisin ma yake faɗa, haka abu guda ne. Haka da shi ya kawo ku da ya fi zama daidai. Hadisin kuma Aisha hadisi ne mai rauni, sanarinsa bai inganta ba. Abinda ya shafi tashi daga bacci, wanda aka sani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa da alkhairinsa, zai gudanar da ambaton Allah akan harshensa. Zai zama kowane lokaci harshensa baya gajiya da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ba ƙaramin alkhairi ba ne mutum ya farka daga bacci ya kasance farkon abin da zai fito daga bakinsa shi ne ambaton Allah. Wannan ba ƙaramin tagomashi ba ne da alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wanda. Idan bawa ya samu wannan tawabu shakka ya samu ta babban ni'ima da ya waje bai wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a kanta. Sannan a sani annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya koyar da mu cewa mu gaggauta ambaton Allah duk sanda muka tashi daga bacci, domin wannan zai taimaka wa rayuwarmu ta yinin gaba ɗaya. Wanda kuma idan rayuwarka ta yinin ka ta yi kyau, kana sa ran kuma yinin da zai biyo gaba shi ma ya zama mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa shaidan koyaushe yana matsar ɗan adam ya kusanci shi sosai, domin ya ga cewa ya daƙile shi akan dukkan wani aiki da zai yi na alkhairi, ya sa masa kasala, ya sa masa mutuwar jiki, ya sa masa son jiki, ba da komai ba ta hanyar ya nisanta shi daga ambaton Allah. In yayi masa haka to ya samar, wato ya raunana wannan jiki, jikin bawa ba zai karfafa ba sai da ambaton Allah. Idan shaidan ne kokari ya daƙile mutum ya danne masa zuciyarsa, ya danne masa harshenka, ya hana shi ambaton Allah, to ya samar masa da yanayin da zai zama cikin kasala, babu himma, babu nishaɗi, babu walwala, babu karsashi, sai babu ma farin ciki, sai damuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ne zuwa cikin hadisin Jabir dan Abdullah, hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa يأكل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث أوقات. شيطان ينايم وينايم كل أكم أكير قيام كل أكت اللي يكون تابتشي فلما يكون تابتشي شيطان يكن فتاة أوي مثل kulli uku a kansa. Annabi yace yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka laylun tawilun farqut. Yana dukan kowace kulli yana dukan sa. Yana cewa kana da sauran dare mai tsawo ci gaba da wucin da. Sauraka haka zai taya mutum yana ta wato zuga shi akan cewa ci gaba da bacci yana da sauran dare. Kada ce ko zai tashi kiyama gari ko zai tashi sallar asuba. Annabi yace fa idza qama fa istayqadha fa dhakara isma Allah min halat uqda. Zarar ya farka daga bacci yana farka daga bacci sai ambaci Allah subhanahu wata'ala. To sai kulli daya warware. Kulli shaydan guda daya sai warware. Fa in tawadda in halat uqda. Da ya alwala kuma sai kulli nabi warware. Fa in salla in halat uqaduhu kulluha. Da ya yi sallah duka kullukan da ya yi sai su warware. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs. To illa asbaha khabithan nafs kaslan. Nabi ce sai waye gari da walwala da farin ciki. Idan kuma bai haka ba ta samu ba, Annabi ya ce sai waye gari khabithan nafs cikin damuwa kaslan kuma da kasala da mutuwar jiki a jikinsa. To kaga a ce farkawa bisa Allah. Sannan kuma a tunkari ibadar da take gaban mutum ce sallah a wannan lokaci, to tana taimakawa wajen mutum ya farka cikin abin da ya yini wato tashi safe ya ji shi garau ya ji himma tare da shi ya ji nishaɗi da karfashi da walwala kuma ya ji zuciyar shi fayau babu wani kunci babu wata damuwa da wata ciki a cikinsa. Idan kuma mutum bai samu ya samu haka ba, to zai tashi cikin kasala da mutuwar jiki kuma ya ta jin wata damuwa abubuwa zuciya su ke ta wani abin nan cunkushewa ya rasa kuma menene yake damunsa. To wannan tasirin wannan abin na shaidan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, akwai hadisin Jabir wanda da cikin Musnad Imam Ahmad wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kwatan kwacin wannan magana inda yake cewa ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير مأقول ثلاثة أقد حين يرقد. باب ولم تم نمج كوبتي لذي كون تابتي فاتي أقول قل لي أكو أكنسا. فإذا استيقظ نبتي إني فركا لذبتي فذكر الله يا أبتي الله إن حلت أقدا يقول لي إيه والولي. فإذا قام فتوضأ إن حلت أقدا ليتاك يا الولاة sai dai kullum ma ya warware. Fai za ta ila salati in hannat uqaduhu kulluha, da ya tashi ya yi sallah kuma ciki na duka kullum guda uku sai su warware. To kaga wannan yana nuna babu abin da zai tafiyar wa da bawa abin da yake ji na kasala da mutuwar jiki da rabon shaidan daga jikinsa illa ambatan Allah lokacin da ya tashi daga bacci da kuma fuskantar ibadar da wato ake bukata a lokacin ko ta wajaba a kansa a lokacin ita ce sallah. Da kowar nassi har ila yau daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma yake nuna cewa shaidan yakan yi kullakullansa a gaɓoɓin alwalar bawa yayin da yake bacci ko ya kwanta bacci, shaidan yakan yi masa kullakulle a gaɓoɓinsa na alwala wajen guri hudu yakan kulla tsayarsa a ciki. Akwai hadisi daga a cikin Musnad Imam Ahmad da kuma littafin Sahih na Ibn Hibban hadisin Uqba ibn Amir radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rajulun min ummati yaqumu al-layla yu'alidu nafsahu ila al-tahur wa ila al-tahur, mutum daga cikin al'ummata zai tashi daga bacci ya sa kanshi zuwa wato ya matsa kanshi zuwa ya tsarkaka wato zuwa alwala. Wa alaihi uqad, amma a kanta akwai kulle-kulle. Fa idza wadda yadayhi in halat uqda, da zarar ya wanke hannayensa to kulli ɗaya sai ya warware. Wa idza tawadda wajhahu in halat uqda, in ya wanke fuskarsa sai nan ma kulli ɗaya warware. Wa idza masaha ra'sahu in halat uqda, in ya shafi kansa sai nan ma kulli ɗaya warware. Wa idza وضع رجليه ان حلت ان حلت عقده, اذا يوينك قفاهونك لما تقول لي ايه ولوه. نعم. فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب sai Allah subhanahu wataala ya gaya ma wanda yake bayan hijabi su ne mala'ikunsa sai ce da su unzuru ila abdi rubi ba wannan nawa unzuru ila abdi hadha yu'alidu nafsuhu li yas'ala rubi da ba wannan nawa ya tashi yake shirye kansa domin kawai ya roke ni ma sa'alani abdi fa huwa la ma sa'alani abdi fa huwa la duk abinda ba wannan nawa ya roke ni na bashi duk abinda ya roke ni na bashi kun ga wannan shi ba na nuna irin kaidi da makirci da kutun wila ta shedan ga bawa da zai kintaci gaɓoɓin alwala har guda hudu wato ya yi ƙulle-ƙullensa a ciki hannayen bawa da fuskarsa da kansa da ƙafafuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da mutum zai yi domin magance wannan ƙulle-ƙullen na shedan duk yana yin wannan ne ba don komai ba dan ya daƙile mutum daga da'a Allah subhanahu wa ta'ala babban buƙatar mutum babban buƙatar shedan a wurin bawa shine ya hana shi bautar Allah hana shi yi wa Allah da'a hana shi neman kusancin ubangiji domin ya san cewa ƙarfin bawa yana tare da ubangijinsa da zarar bawa ya nisanci ubangijinsa ko ubangiji ya nisanci bawansa to cikin wannan bawan ya zama ba komai ba ba abin da zai haɓakawa a rayuwarsa sau da haka abinda yake bukata kenan shi yasa zai ƙoƙarin daƙile shi daga ambaton Allah shi yasa ya tabbata cikin sahihain hadithan Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta idan istaiqadha ahadukum min manamihi falyatawadda wa yastanfir salatan fa inna ash-shaytana yabitu ala qashimihi nabi ce idan ɗayan ku yayi bacci ya farka to ya alwala ya shaqi wato ruwa sau uku a hancinsa ya fashi saboda shaidan yana kwantawa ya yi bacci a kan hancinsa daga duk wannan wakila take shaidan wasu daga cikin malamai suna cewa idan mutum zai kwanta ya yi al'askarun mashuruwa kamar yadda ibn muflih ya ambata idan mutum zai kwanta ya yi al'askarun mashuruwa da kirran da muka ambata a baya ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala da addu'o'in da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba zai shiga cikin wannan tubu da ainihin makida da shedan ba wato zai samu kubuta domin a cikin waɗancan azkar din a wasu an ambata cewa idan mutum ya faɗa la yazalu alaihi min Allah hafizun la yaqrubuhu shaytan hatta yusbih kamar yadda zuwa hadisi Abu Huraira tun ba zai gushe ba yana samun tsaro da mai tsaro daga Allah kuma shedan ba zai iya kusanta sa ba har gari ya waye to amma idan mutum ya kwanta bacci shedan ya yi masa wannan ƙulle-ƙullen nashi a kai ya kuma ce da shi alaika laylun tawilun farqut kana da sauran dare ita bacci akwai saura yana ta masa irin wannan huduba mutum ya yadda ya mika kai ya yi ta baccinsa har ya rasa sallar asuba garin Allah ya waye rana ta fito sannan ya tashi saboda wannan to in har shedan ya kai wannan matakin ya ci nasarar kai shi wannan lokacin bai kubuce ba to shikenan sai shedan ya fitsari a kunnensa wato ba zai kale shi da waccan asarar da waccan masibar ba to kafin su rabu kuma sai ya masa fitsari a kunnensa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda cikin sahih al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa labarin wani mutum aka ce da shi mutum ne da in ya kwanta bacci kullum baya samun asuba a lokacin ta ko yaushe bacci da daddare to sai garin Allah ya waye tar sannan zai tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka rajulun bala shaytan fi udhunai yana ce wannan mutum ne da shedan ya riga ya yi masa fitsari a kunnensa na haka kaga zai farka wannan kulle-kullen da ya masa a kansa da gaɓoɓin alwalarsa suna nan ba su rabu da shi ba kaga ga kuma fitsarin shedan a kunnensa to kaga asara duk ta ƙare a tare da wannan bawa taɓewa da ainihin sharri ya gama tattaruwa a tare da wannan mutum shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa hasbur rajul min al-khaybati wal-hasrati aw min al-khaybati wash-sharri an yanama hatta yusbih wa qad bala ash-shaytan fi udhuni ito ya ita mutum tabewa da sharri yayi bacci har garin Allah ya waye al-halin shaytan yayi masa fitsari a kunnansa falam yankuri Allah laylahu hatta yusbih daren gaba daya bai ambaci Allah ba har Allah ya garin Allah ya waye to wannan babu asara da tabewa da take irin wannan wannan duk yana nuna maka cewa ba karaman ni'ima bace Ubangiji subhanahu wata'ala ya gudanar da ambatan sa kan harshenka ya zamana koyaushe lisanuka la yazalu ghafran min zikrillah wannan ni'ima ce babba sai kuma babi na gaba ko shine al-fasl ar-rabi' fasl na hudu fi azkar al-faza'i fi an-nawm wal-qalaq da yake magana a kan zikirai na firgita cikin bacci da kuma zikiri na yaya damuwa rawa at-tirmidhi wa abu hurayra qala shaka khalid ibn al-walid ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasul allah ma anam al-layla min al-arq fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha awayta ila firashika fa qul اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ورب الأراضين السبع ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرض علي أحد منهم أو يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت ريتن دق بريدة شيخ مايك تيوى شكا خالد بن الوليد خالد ابن الوليد يا كوكا شكا خالد ابن الوليد الى النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد يا كوكا والنبي صلى الله عليه وسلم فقال ايتي والنبي يا رسول الله يا من ذا الله ما انام الليل من الارق صبر رشم بچي بانا ايه بچي دا دري صبر بچي ينا ربوال ايدونا باك بانا بچي شكين دري فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا من صلى الله عليه وسلم اذا اويت الى فراشك idan ka kwanta akan shimfidarka fa qul ka ce Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adallat ya ubangiji ya Allah ubangijin sammai bakwai da abinda suka yi wa inuwa wa rabbal aradina wa ma aqallat kuma ya ubangijin kasashi wato kasassai da abinda suka dauka na nauyi wa rabbash shayatin wa ma adallat kuma ya ubangijin shaydanu da wadanda suka bata kulli jaran min sharri khalqika kullihim ka zamo mai kare ni mai tsare ni daga sharrin halittarka gaba ɗayan su an yafruta alayya ahadun minhum kada wani ya zalunce ni kada wani ya wuce iyaka a kaina aw ya bughi alayya ko ya zalunce ni azza jaruka wato kiyayewarka taburin tsata wajalla sana'uka yabanka da kiyaye gare ka ya girmama wala ilaha ghayruk kuma babu abin da ta wato banda kai wala anta illa wala ilaha illa anta kuma babu abin da ta da gaskiya sai kai wannan hadisi kamar yadda yake yana cikin Jami'ut Tirmidhi haka nan al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin littafansa al-Awsat al-Mu'jam al-Awsat da kitab ad-du'a haka nan Ibn Adi ya fitar da shi da cikin kitab al-Kamil Imam at-Tirmidhi da ya kawo shi yayi magana akan hukunci shi wannan hadisi yace hadha hadithun laysa isnaduhu bil qawi yace hadisi ne wanda isnadin sa ba mai karfi ba yace wal hakam ibn zuhair qad taraka hadithahu ba'd ahli al hadith yace al hakam ibn zuhair ɗaya daga cikin mazajin isnadin wannan hadisi yace wasu daga cikin malamai sun yi watsi da hadisin sa ويروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير هذا الوجه اما ارويته وانا حديثي تو تهنيا مرسل دغى النبي صلى الله عليه وسلم او انا اسنادي كمان امام الترمذي يجي اسنادي ني باي دكريتي اسنادي ني مي روني كما روننسا شينه وانا الحكم ابن بوهير ده معلمي سو كرونا ناشي ابن معين بس امام احمد إمام البخاري أقول إمام البخاري يناجى معلمي sun haɗu a kan raunana shi. Hakanan Ibn Adi a cikin Al-Kabir shi ma ya ce hadisansa ba a karɓa ko ba ne, sauraka hadisun yana da rauni. Tirmidhi ya yi ishara, ya yi nuni cewa akwai wata ruwayar, akwai wata hanyar da shi wannan hadisi yake da ita baya ga hanyar shi wannan mutum, ita ce hanyar Abdurrahman ibn Sabit an Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Ruwayar Abdurrahman ibn Sabit ruwaya ce wacce take ita ma akwai rauni a cikin sanadinta, saboda shi Abdurrahman ibn Sabit tabi'i ne saghir, tabi'i ne karami, bai risti Khalid ibn Walid ba, bai risti Khalid ibn Walid ba. Zoraka shi wannan ita wannan ruwaya da abin da yake cikinta ruwaya ce wacce take da rauni. Azkar sanda aka ce wani abu fikiri ne an doto shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to akan dogaro, akan yi dogaro ne da ruwayoyin da suka tabbata suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda hadisin yake cewa akwai ruwaya da za mu zo ta gaba, ta ce ruwaya Tirmidhi za ta iya zama makufin ita wannan ruwaya. Abinda hadisin yake cewa Khalid ibn al-Walid da an sami sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam da ya yi musulunta ba'da al-fathi, kuma yana daga cikin waɗanda suka taimaki addini ƙwarai da gaske, ya koka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya samun bacci da daddare saboda wakila damuwa ko gigici ko wani abu. Shi ne ruwayar take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wani addu'a cewa idan ya kwanta ya ce Allahumma rabb as-samawati as-sab'i wa ma adallat, ya Allah ubangijin sammai bakwai da abin da suka yi wa inuwa, wa rabbal aradina wa ma aqallat, ya Allah ubangijin ƙasa arsai da abin da suka ɗauka na nauye nauye, sana wa rabbal shayatin, ya Allah ubangijin shaidanu wa ma aqallat da abin da suka ɓata, ci kulli jarin min sharrin khalqi kulli hin jami'a, ka zamo mai tsare ni daga sharrin halittar ka gaba ɗaya, an yafruqa alayya ahadun minhum, kada wani ya wuce iyaka a kaina daga cikinsu, kada wani ya yi abinda zai cutar da ni daga cikinsu, aw an yabghiya aw yabghiya alayya, ko ya zalunce ni. Azza jaruka, wato tsaranka ya girmama, wa jalla sana'uka, yabanka ya girmama ya ɗaukaka, wala ilaha ghayruka, kuma babu wani mutum da gaskiya sai kai, wala ilaha illa anta. Hadisin Abu Dawud shine hadisi na biyu, hadisin Abdullah ibn Amr. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات. سنن أبي داود بجامع الترمذي لعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن عاص يكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل سنتين قوية دسو يعني الصحابي من الفزع saboda tsoro idan wata mutum yana cikin tsoro kalimatin wasu kalmomi da za su faɗa. Menene za su faɗa? Shi ne a'udhu bi kalimatin lahi tamma min ghadabihi wa iqabihi, ina neman tsaron Allah da kalmominsa cikakku daga hushinsa, wa iqabihi da uqubarsa, wa sharri ibadihi da sharrin bayansa, wa minha mazati shayatin da kuma waswasin shaidanu, wa an yahdurun da kuma sahalar toni. Ya ce wa kana Abdullahi ibn Amr yu'allimuhunna man aqala min banihi, Abdullahi ibn Amr ya kasance yana koyar da waɗannan kalmomi ga wanda ya hankali cikin ƴaƴansa, wa man lam yaqil, wanda bai yi hankali ba, wato bai zama mai wayo ba, katabahu, sai ya rubuta masa, wa allaqahu alayhi, ya rataya masa. Wani hadisi kamar yadda ya ce Tirmidhi ya rawaito shi, Abu Dawud ya rawaito shi a cikin littafin sunan, Tirmidhi ya rawaito shi a cikin littafin Al-Jami', Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad, haka nan An-Nasa'i a cikin Amalul Yawm wa Layla, Bukhari a cikin Kalbu Afalil Ibad, Darimi a cikin Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyya, da malamai da yawa sun rawaito shi. Sun rawaito shi ta hanyar Muhammad ibn Ishaq an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Wannan shine salsalar hadisin, hadisin ta biyo hanyar Amr ibn Muhammad ibn Ishaq daga Muhammad ibn Ishaq an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi wannan sanadin bashi da matsala sai matsala guda daya ita ce an anar Muhammad ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq malamai suna cewa mujallis ne ya kan koye wani aibi a cikin salsalar hadisi sanadinsa musamman idan aka yi amfani da an bai amfani da kalmar sami'tu ko haddathana ko akhbarana ko wata kalmar da take nuna kai tsaye ya ci daga malamin ba wannan ta sa malamai suka ce wannan an ana tana nuna illa a cikin sanadin kuma duk inda aka samu hadisin duk wanda suka rawaito hadisin wanda muka ambata da wanda ba mu ambata ba basu ambaci inda Muhammad ibn Ishaq yayi amfani da kalmar da ba an ba wanda wannan ta sa malamai suka sanadin da tabbisi sai dai akwai riwayar da take karfafar wannan akwai riwaya da ta zo wacce za ta karfafa wannan riwayar ta Muhammad ibn Ishaq sai ta zama hasan li ghairi a cikin musnad Imam Ahmad da musannaf na ibnu abi shayba da littafin amalul yawm wal layla na ibnu sunni su rawaito daga yahya ibn sa'id al ansari shi kuma daga muhammad ibn habban daga al walid ibn al walid annahu qala shi al walid ibn al walid yake cewa ya rasulullah inni ajidu wahshatan ni idan kan samu cewa wato tsoro haka da jinkewa cikin dare saboda haka ba na iya bacci kala sai annabi ya ce idan a fasa marja'aka idan ka je kwanciya faƙul ka ce a'udhu bi kalimatillahi tamma ko a'udhu bi kalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazat ash-shayatin wa an yahdhuru idan ka je kwanciya ka faɗi wannan addu'a ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga fushinsa da ikubarsa da sharrin bayansa da kuma waswasin shaitani wa an yahdhuru da kuma kansa halarto ne annabi ya ce fa innahu la yadhurruka babu abin da zai cutar da kai kuma babu abin da kuma zai kusance ka wato zai kusanto ka a daidai wannan lokaci wannan hadisi shi kansa sanadinsa akwai ɗan rauni mai sauki saboda cikin sanadinsa akwai inqita'i da Muhammad ibn Habban bai riski al-Walid ibn al-Walid ba al-Walid ibn al-Walid dan uwan Khalid ibn al-Walid su uku ne da Hisham da Walid da Khalid da Hisham ibn al-Walid da Khalid ibn al-Walid da al-Walid ibn al-Walid to sai al-Walid ibn al-Walid ya riga su musulunta shi musulunta da wuri yana da cikin wanda suka fito yakin Badar aka kama shi a yakin Badar ya zama da cikin waɗanda aka nemi ‘yan uwansa su fanshe su ko su fanshi kansu saboda ɗan uwansa Hisham da Khalid ibn Walid suka fanshe shi bayan sun fanshe shi sai musulunta sai suka ji haushi a to da sun kashe kuɗin su sun tun farko ya musulunta ya musulunta mana ma sun zai musulunta ya kaga shi kenan ya ce to shi ya ƙi musulunta ne don ka ɗauka ya karaya karaya ce ta sa musulunta saboda haka sai da aka karɓe shi sai musulunta to da suka tafi da shi sai suka tsare shi kuna tunawa addu'ar da annabi yake a kunutu Allahumma injil walida ibn walid to ai shi din ne kuma cikin al-mustada'afin da yan uwansa suka tsare shi musamman dangin mahaifiyarsa su suka tsare shi to bai samu kanshi ba sai da karshe Allah ya fitar da shi to kuma ya shiga ya tafi wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya samu rauni ya dawo ya ce ya rasulullah ina ganin ba mutuwa zan yi da haka in na mutu da Allah sabuwar ka aibin da kafa ni da ita a sani kuma haka aka yi rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da kafa ni ta kuma sa aka rufe shi to da shi ya rasu annabi yana da rai ya rasu annabi yana da rai saurata Muhammad ibn Habban wannan tabi'i ne ya zai riske shi riske wanda ya rubutu bayan Badar da wani abu da zai rubutu so amma idan ku kula abin da yazo a cikin ruwaya Muhammad ibn Ishaq shine nafsin abin da yake cikin ruwaya illa iyaka ruwaya da ta gabata ruwaya Buraida yace shaka al-Walid Khalid ibn al-Walid yace mana Khalid ibn al-Walid yake kukan baya iya bacci sannan kuma addu'a da aka yi masa a wancan ruwayar da ta muku ce ba ta inganta ba abin da yake cewa Allahumma rabbas samawati sab'a anan ba Khalid ibn al-Walid bane dan uwansa ne al-Walid ibn al-Walid sannan kuma addu'ar ita ce addu'ar da ta zo a cikin ruwayar Muhammad ibn Ishaq an Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddi ita ce a'udhu bi kalimati Allahi tamma ba wacce ruwaya an fahimta saboda kamar wacce ruwaya an san samu an dauko farko wannan kissar aka hada ta kuma da wata addu'a to ta inganta ba saboda wannan ita ce ta inganta Imam Malik ya kawo wannan ruwayar ta biyu ta shi Walid ibn al-Walid a cikin muwadda balagan ya kata ce balagan ne an yahya ibn sa'id ya kawo ta da wannan siga ko an yahya ibn sa'id kala balagan ne ko balagan ne an yahya ibn sa'id ibn abdul bar ya kawo sanadin dukkan ruwayoyin guda biyu saboda ta ruwayar ta tabbatacciya ce illa abu daya shine karshen ruwaya kissar da ya kawo ta cewa Amr ibn al-As yana koyar da ƴaƴansa waɗannan kalmomi idan yaron da ba zai iya bai da hankali ya rataya masa wannan babu wata ruwaya da ta ƙarfafi wannan saboda tana cikin yankin abinda ba a samu abinda ya ƙarfafi shi na ruwayar Muhammad ibn Ishaq saboda wani bangare na ruwayar Muhammad ibn Ishaq ya tabbata saboda shaidar da ta samu ta ruwayar al-Walid ibn al-Walid amma wannan kissa ta ƙarshe ita tana nan a rauninta wannan hadisi yana maganar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya wa sahabbansa idan suna cikin tsoro ko cikin firgici ko tsoro ko kewa cikin dare wanda zai hana shi bacci wani lokaci to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu da abinda za su nemi tsaron Allah da shi shi a'udhu bi kalimati Allahi tamma ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku mun yi bayanin wannan kalmomin Allah cikakku akwai al-kalimatullahi shar'iyya akwai al-kalimatullahi qadariyya kalimatullahi shar'iyya su ne kalmomin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya saukar wanda suke kunshe da bayanin hunce hukunci da shari'a ga bayansa wanda dukkanin abin da suke kunshe da shi adalci ne babu wani abu da cikin hukuncin ubangiji subhanahu wa ta'ala a hikima ce duk abin da suke cikin hikima ce babu wani abin da yake kunshe a ciki wanda babu hikima a ciki akwai al-kalimatullahi qadariyya ubangiji yana hukunta abubuwa da kalmominsa na faruwar abubuwan da suke faruwa a cikin bayansa don masu kyau masu daɗi ga waɗannan bayan kuma marasa daɗi gare su to kuma duk abin da Allah ya hukunta da kalmominsa a cikin bayansa adalci ne ɗaukaka ce ko ƙasƙanci ne wadata ce ko talauci ne mutuwa ko rayuwa ko menene Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunci da shi a cikin bayansa to adalci ne babu wani abin da yake fita daga sahun adalci cikin kalmomin Allah cikin hukuncin Allah kalmomin Allah sifofinsa ne shi yasa ake neman tsari da su domin ba ka neman tsari da mahaluki kana neman tsari da mahalicci ne tun da aka ce a nemi tsari da kalmomin Allah wanda ya rarrun ka kalmomin Allah sifarsa ce an gane ko sauraka ya halatta a nemi tsari da kalmar Allah domin kalmar Allah sifarsa ce wannan yana mayar da martani ga masu cewa alqur'ani ba binnan halittar Allah ce alqur'ani sifar Allah ce shi yasa Allah ya ce a'udhu bi kalimati Allahi tamma shi yasa annabi ya ce a'udhu bi kalimati Allahi tamma ka nemi tsari da kalmomin Allah shi yasa Imam Bukhari ya kawo hadisin a cikin khalqu af'ali al-ibad yace min ghadabihi daga fushinsa fushin Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya saba masa yana sani wanda yake saba wa Allah yana sani da cewa saban Allah yake to yana fushin Allah kamar da Yahudawa Allah ya fushi da su wa ghadiba Allahu alaihim Allah ya fushi da su la ta tawalla qauman ghadiba Allah alaihim kada ku bin mutane Allah ya fushi da su ghayr maghdubi alaihim dan wannan da ake fushi da su ne hukumu wa iqabihi da iqabu qubasa qubasa tana biyo bayan fushin sa inda Allah ya fushi da bawa to zai masa hukuma idan bai tuba ya koma ga Allah ba to bawa yana neman tsaron ubangiji daga shi abin nan hushinsa da uqubarsa wa sharri ibadihi da sharrin bayansa wadanda suke da sharri ba duka bayan Allah ne ke da sharri ba mala'iku bayan Allah ne ba sharri tattare da su haka nan annabawa bayan Allah ne babu sharri tattare da su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake batinansu da zahirinsu amma duk wadanda ba su ba to ana iya samun alkhairi da sharri tattare da su mai addu'a a nan yana neman Allah ya tsare shi daga dukkan abin da yake sharri kamar yadda muka faɗa a wancan karatun kada ka ji kamar kai yanzu ake kana da sharri kowa yana da sharri ya sa ke mun shiro da an fusina kai magana ku mun shiro da an fusina kowa yana tare da sharri sa iya bakin ba wani wani ya fi da wani to sharri ibadihi da sharri bayansa cewa min hamazati shayatin da kuma waswati waswati na shaidani su ne shaidanin aljanu waɗanda mutum baya ganinsu ranar kullum suke fakewa suna yi masa waswati a cikin zuciyarsa waswasun kuma ba na alkhairi ba waswasun da zai hana shi biyar Allah subhanahu wa ta'ala waswasun da zai ingiza shi saban Allah shi ne hamazati shayatin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a cikin alkur'ani ma ka yi mutsarin Allah daga wannan irfa abillati hiya ahsanu sayya nahnu a'lam bima yasifun qul rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun Allah ya koya mana da zabi ta amuri da shaytanu na mutane da kuma shaytanu na aljanu wadanda ba mu ganin su shaytanu na mutane kana iya magance wato kare kanka daga gare su ta hanyar kyautata mu'amala idan sun neme ka da sharri kai ka neme su da alkhairi to sai ka kai galaba a kansu shine idfa billati hiya ahsanu sayyi'a idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka ture mummuna da mafi kyau wato amma ka mummuna to kai ka saka da mafi kyau ke na mu a'lam bi ma yasifun mu ka fitana abin da suke sakantawa sai kuma yace wa qur rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin ka ce ya ubangiji na ina neman ka tsare ni daga waswatin shaytan الحمز يا معنى كلمة الحمز من العرب شتنا نفين الضغط باليد أو بالأسكو هنا ذاك رقم مع الأرمتون كان زنقولة شين أكي جوع الحمز ده العرب شي أنا أمقاني ده شي مجازا وجن ين أبين ده ده شو تده متون ده بايكي هو أعي تتقول إشارة وللكل همزة لمدة هماز مشاء بنميد sauraka shaidanu na mutane suna iya cutar da kai gaba da gaba cutar wadda za ka ganta wato to a zahiri karar su maka cuta shaidanu na aljanu suna iya cutar da kai ba tare da ka sani to kuma mafi munin cutar wadda za su yi bawa shi ne cutar da shi ta hanyar jefa masa waswasi a cikin zukatansa waswasin kuma na alkhairi ba da suka sa masa kullace-kullace a ransa na ya zai yi yayi abin da ba daidai ba har da musu da wannan abu kuma ya kama hanyar yi ko ma ya aikata saboda su ba za ka iya tsare kanka daga gare su ba ta hanyar ka ce bari ka kyautata musu ba kamar mutum ba dan uwanka kana iya kyautata masa domin ka fita da sharar amma shi shaidan aljani ba ka gane shi ba bari ka kyautata masa ka ce ka fita da gare shi saboda haka shi sai dai ka bar shi da Allah ka nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka shi yasa yace wa min hamazati shayatin da kuma waswasin shaytanu wa an yahdurun ko su halartu ni wato su halartu inda nake wato ko su matso kusa da ni ba domin inda har za su matso kusa da kai to za su kai ga cutar da kai don haka kake neman Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka daga wannan to wani addu'a ce da mutum zai karanta ta yayin da ya kasance cikin halin firgici da tsoro musamman firgicin da zai hana shi bacci ya hana shi abin nan a ƙarshen hadisin shi ne abin da muka ce bai tabbata ba saboda Muhammad ibn Ishaq ya yi an ana cikin sanadin hadisi kuma babu inda aka samu wani abin da ya da ya tabbatar da wannan kissar cewa Abdullahi dan Amr yu'allimuhunna man aqala min banih, yana koyar da ƴaƴansa wannan. Na'am, yana koyar da shi daman uba zai koya wa ƴaƴansa abinda ya san cewa zai amfane su. Wannan babi ne wanda yake buɗe da idan mutum ya san abu ya koyar da wanda bai sani ba, mafi kusancin wanda zai koyar su ne ƴaƴansa da iyalansa. Amma gaba da ya ce wa man lam ya'til kitabahu wa alafahu alayhi, wanda bai kai yana fahimta ba, yana wato abinda ɗinsa yana rubutawa ya rataya masa, wannan bai tabbata ba kamar yadda muka ce a fuskar sanadi. Kuma malamai sun yi saɓani da ganin da rataya wani abu na Alƙur'ani ko na wata addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a jiki, wanda wasu suka halatta, wasu kuma suka ce baya da kyau. Ibrahim an-Naqai wani tabi'i ne babba daga cikin almajiran Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa kanu yakrahuna at-tabaima min al-Qur'an wa ghayrihi, yana cikin littafin fada'il al-Qur'an na Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam da sanadi sahihi. Wani tabi'i Ibrahim an-Naqai, Ibrahim ibn Yazid an-Naqai yake cewa sahabbai sun kasance ba sa basu yadda da layu na al-Qur'ani ba ko ba na al-Qur'ani ba. Ne kanu yana magana sahabbai ne sun shi babu tabi'i ne babba ce sun kasance ba sa san wannan, ba sa san wannan. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan layu, inda hadisansa duka suna magana akan layu a dunkule. Man allaka tamimatan faqad ashrak, wanda ya rataya laya to ya haɗa Allah da wani. Annabi ya hana dukkan wani abu da mutum zai rataya a cikinsa, bai kuma bambance tsakanin wani da wani ba, bai ce in ka rataya Alƙur'ani ba komai ba, in ka rataya hadisi addu'a ta na hadisi ba komai ba. Ya yi man allaka tamimatan, sai yasa dukkan waɗanda suka zo da rataye gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam fawa yake musu ba tare da ya tambaye su mai ka rataya, sai dai daka musu fawa. Akwai hadisin Uqba ibn Amir wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad da yake cewa wasu mutane sun goma sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi masa mubaya'a. Annabi sai ya watara mubaya'a sai ki wa daya, sai ne ce to me shi ba a yi masa mubaya'a ba, ne ce duba wuyanka ka rataya wani zari, sai ya cire zaren sannan Annabi sai ya yi masa mubaya'a. To kuma malamai da suke hanawa, wadanda suka dauki janibin hanawa, suna cewa akwai abubuwan na farko dai Annabi bai tantance ba, na biyu kuma akwai saddu zari'a, saboda idan ka buɗe kofar ka ce a yi na Alƙur'ani a rataya kaɗai, to kuma mutane ba su tsaya iya nan ba, kowa da ya san rataye-rataye da ake yi ba na Ƙur'ani ba ne zalla. Ka buɗe bulaya sai ka ga wani sakandami, ka ga wani tabtebul, kada magana ta tsaya a kan na Alƙur'ani bai taso ba. Sannan abu na uku, ya zan gane cewa rataye wuyanka ka Alƙur'ani ce ko ba Alƙur'ani ba ce, bari in ma gyara abu ne a kudin dini shi ke nan zuwa ta tambayar ruwan da na gani kai gara ka sani ke ce in ka ce ta Alƙur'ani ke in ce tafi gasi ba ta Alƙur'ani ba ce in tsaya mawa'azi, ka ga abun ba wanda ma ba ya san ta abin da sai ce ta Alƙur'ani ce don ka kyale shi. To ka ga a nan duk abubuwa ta sun ce. Sannan kuma abu na uku, wato ba za a iya kiyaye Alƙur'ani daga abin da ya kamata a kiyaye shi ba, domin za a iya shiga da shi ko'ina, ka sa shi Ƙur'ani ne ka sa a cikin takarda, ka sa a wuyan ka shi gaban zai, in yaro ƙarami ne zai iya shiga cikin kwatami, ma zai iya ɓata ta da najasa, duk wannan abubuwan za su iya faruwa. Sannan abu na hudu na ƙarshe shi ne Alƙur'ani, babban abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi, shi ne ya saukar da shi ya dabbaro ayati ya zakkara ulul albab, da a karanta a yi ɗan wa'azi a ɗau karantarwa ba dan ya zama abin da ya goye ba. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na addu'o'i din nan da ruqya na tawfi sun wadatar da mu, saboda haka mu tsaya a kan abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu samu biyan buƙatar da muke so duniya da lahira. Za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai a nan wa hada kuskure Allah ya rahmana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.